Daga birnin Washington DC sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 19:25 da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani, Sarauniya, Fara'a, FM Nomad, Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM, sai kuma Alpha Radio da ke kuma su a kasar Ghana. Haka kuma ana iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a kodin yaushe akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci Hafsat Bello dan mai surace daga birnin Washington DC tare da Safina ta tare su dangi muka sake dawo muku da wani sabon shirin a cikin shirin namu na yanzu za ku ji wasu kungiyoyi a jihar da magaran da ke Jamhuriyar Niger sun shirya wata bita ta musamman domin inganta harkar ilimi daga nan kuma za mu bude layin wayar mu domin ku kira ku bayyana ra'ayoyinku kan abubuwan da ke ci muku tuwa ƙwarya lambar da za a kira ita ce alamar tara wadaya B02 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 muku labaran wasanni daga Kamaru, amma kafin nan sai a gyara zama a ji halin da duniyar ta wuni. Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Kasar Burundi ta haramta wa gidajen yaɗa labaran VOA da BBC watsa shirye-shiryensu a cikin kasar ta har na tsawon watanni 6-6. Sati biyu kafin kasar ta yi zabe akan gyare-gyaren kundin tsarin mulki wanda ya hada da canza wa'adin mulkin shugaban kasa. Hukumar sadarwa ta kasar Burundi ce ta bayyana haramtawar a ranar Juma'a, inda ta zargi muryar Amurka da BBC da karya dokokin watsa labarai da kuma nuna abin da ta kira halayen rashin mutunci. Sadarwar da ta ce wannan haramci zai fara aiki ne daga ranar Litinin mai zuwa. Haka kuma hukumar ta gargadi gidan rediyon Faransa, wato RFI, bayan da shi ma ta zarge shi da bada labaran ƙarya. A matsayin da ta mayar kan wannan matakin a yau Juma'a, shugaban gidan rediyon muryar Amurka, Amanda Bennett, ta la'anci hukuncin da hukumomin na kasar Burundi suka yi. Duk da wannan matakin na Burundi, mutanen kasar za su ci gaba da samun labaran VOA a harsunan Kirundi da Kiyar, wanda ta karamin zango da yanar gizo da kuma tashoshin FM a garuruwan da ke makwabtaka da kasar. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce ya kamata ɗaya daga cikin jigogin lauyoyinsa, Rudy Giuliani, ya je ya sake bincikar sahihancin bayanansa dangane da kuɗin rufe bakin da aka baiwa wata mace 'yar sineman batsa mai suna Stormy Daniels, da yake mai da martani ga labarai masu rikitarwa da sabani da ake ta bayarwa akan wannan lamarin. Shugaban na Amurka ya ce ba za mu canza wani bayani ba game da wannan matsalar. A yau ne Trump yake gaya wa manema labarai a fadarsa ta White House cewa Giuliani, wanda ya shiga tawagar lauyoyin shugaban na Amurka, hamshakin mutum ne da jiya kawai ya soma wannan aikin, kuma har yanzu yana kokarin ya fahimci abin da aikin ya kunsa. Cide Giuliani ya harzuka tawagar lauyoyin na fadar White House ne da kalamin da ya yi a ranar Laraba na cewa Trump na da masaniya akan kuɗin rufe bakin da lauyansa Michael Cohen ya biya ita Stormy Daniels ɗin. Labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Rahotanni daga kasar Mozambique sun ce mutuwar bazatan tsohon madugun 'yan tawaye da 'yan adawan kasar ta girgiza da haifar da damuwa a kasar da sauran kasashen da ke makwabtaka da ita. Shi dai Afonso de Clama, wanda ya rasu a ranar Alhamis yana da shekaru 65, shi ne jagoranci yakin shekaru 16 da aka yi da kungiyar tawayen Renamo, wanda aka gama a shekarar 1990. Daga nan ya jagoranci rikidarsa zuwa jam'iyyar siyasa, inda ya fito neman shugaban kasar da bai samu nasara ba har sau biyar. A shekarar 2013, de Clama ya koma cikin dazuzzukan arewacin Mozambique, inda ya jagoranci kungiyar magoya bayansa wajen tada zaune tsaye. Cibiyar bada lambar yabo ta Nobel ta kasar Sweden ta kudurta jinkirta bada lambar yabon ta marubuta ta wannan shekara ta 2018 a sanadin zarge-zargen laifuffukan jima'i da mundahanar kuɗaɗe da ake zargin wasu muƙarraban cibiyar sun yi. A cikin wata sanarwa da ta bada a yau Juma'a, cibiyar ta bayyana cewa yanzu sai cikin shekara mai zuwa ta 2019 za a bada lambar yabon ta 2018. Wannan sauyin da ya biyo ne bayan zargin da aka yi wa wani sanannen gwanin daukar hotuna ba Faranshi kuma ɗan ƙasar Sweden da ake kira Jean-Claude Arnault,
wanda fitacce ne al'amarin fasahu a kasar ta Sweden, kuma mijin wata shahararriyar mawaƙiya mai suna Katrina Frostenson.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tomadala, wasu kungiyoyi da ake ce ma ASO EPT masu fafutukar ganin an samu ci gaba a fannin ilimi sun gudanar da waya kai game da hanyoyin samuwar ingantaccen ilimi a Damagaran ta la'akari da yadda ilimin ya kama hanyar tabarbarewa ga rahoton Tamar Abari daga Damagaran.
Taken shine muhimmancin damawa da al'umma da samar da hanyoyin magance tarnakin da ilimi ke fama da shi. Musa Tsalha shine wakilin kungiyar ASO APT a nan jihar Damagaran.
Muna aiki bisa kan fannin abu uku: hazaƙar jama'a bisa kan harkar ilimi, kuma horo bisa kan yanda za a tahiyar da ilimi yanda yake, kuma na uku muna bi sauƙaƙa alƙawalla bisa kan da gwamnati ya dauka bisa kan abin da ya shafi ilimi.
Kun yi maganar kamar a samu ingantaccen ilimi, kuma a samu sa hannun kamar su ƙungiyoyin fararen hula da kuma waye kan al'umma, kamar menene ya kai ku ga yin haka?
Kun san aka ce a yi tunani bisa kan fannin kamar kurakuran da yake sa ilimi mai inganci yana da rauni. Aikin da aka yi daga 2015 a kowane kasashe sun bana na Niger bisa kan shiga lakwal ne, shi ko shiga lakwal a biyu ta kumsa daukan yaran gina wurin karatu. To yanzu aka lura a inganci ya samu rauni, shine kenan daga 2015 zuwa 2030 yanzu da magabata na duniya suka zauna suka dauki wannan abinda aka dauka yanzu a hori mushi, kuma a bashi kayan aiki, kuma a sashi yanayi na kwarai na ya koya ma yaro mai karatu mai inganci.
Wannan jaha ta mu ta Damagaran, harakar ilimi kamar ya kai ga tabarbarewa, kamar yaya ne kuke ganin za a yi a samu a ciyo kan wannan matsala?
To ciyo kan wannan matsala mun sai muku, na farko dai ya kamata a yarda da cewa dai akwai tabarbarewa. To abin da nake na a yarda da uwayen yara da magabata da masu hannu da shuni da kungiya masu zaman kan a yarda cewa akwai tabarbarewa. To kuma na biyu, mu yauniyar rati akan waye kuwa a zamna menene mahuta? Ana zaman mai, amma an zamna an dauki kuduri a zartar da shi.
Kungiyar ta koka game da mika hannu ga masu hannu da shuni da ake yawan yi.
Sun yi alkawari za su ba miliyar 110 bisa kan ilimi. To ba zuba alba amfani da su bisa kan tahiyar yaje ga ilimin shine babban kuduri. Na biyu, mu kokon da muka yi ma muka ce wani zai sa kullun sai mun meka hannu a bamu. Ana so a tallafa, amma mu ma ya kamata mu hudo dubaru na mu a ƙasa, wanda ya kamata a ce ilimin nan mun dauke shi da yaunin kanmu da kanmu. Kenan dole mai tallafawa ba ya zo ya sa maka wani karni ko tarnaki bai ji sai kai kaza da kaza.
Su ma mahalarta lecture sun yaba da tsarin kungiyar ta ASO APT.
Salifu Alhaji Dundai, ayyukan nasu inda haka za su yi, wato ina tamanin za a ci guri wata ran.
Madam Ali Halima, ilimi yanda ya tabarbarce a nan ya mun kasance mu ne na baya duka. Kenan wannan ayyuka da suka sa gaba muna so su ƙara himma bisa kan aikin, saboda mu ma mu samu mu kamu.
Da shawara da na ba su shine a sa kowa da kowa kawo gudunmuwar shi. Haka ce gwamnati kadai ba za ta isa ba. Kuma haka ce mu dogara da kullun masu hannu da shuni su kawo mana ba wanda zai kawo mana gudunmuwa da zamu ci gurin, dole sai mu ƴan ƙasa mun kama.
Tamar Abari, muryar Amurka daga Damagaran a Jamhuriyar Niger.
Mu nemi ilimi fitilar haskawa, ilimi fitilar kyallawa, ilimi gwadabin haurewa, hanyar kullewa. Mu nemi ilimi gwadabin tsorewa, mu nemi ilimi alfaharin kowa.
To madalla, kafin mu bude layukan mu a shakata da wannan waƙar.
Gani na fuskantuwa shin sani ya zarci faduwa a wane duhun dare gunsu fantawa ke adam batu kul haqqun nawa a ciki da gaskiya waya kujewa wadatuwa ta zo ci bon barewa
nema ilimi sutar sanyawa
kadai na zuciya shi ke hallakarwa
nema ilimi sutar sanyawa
aiki da hankali hanyar kullewa aiki da ra'ayi dan lashe kwakwalwa komai tsawon dare gashi wa arewa komai tsawon gari sai an yi iskewa aha ga yau da gobe kai ya mai cin kowa
akwai a tashi mai kai ƙarshen
Atashi play that is cool, cool.
Upon Atashi may play that is song, cool.
Do the way, way, why I got here, why?
Upon Atashi may play that is song, cool.
What can I get there? I need for the Nana Atawa. Allah will take a linjamu. May take a look at the world. Allah can't the more forgotten. Kaya mai ikin kowa akwan a tashi sai ta isko kowa ku duba wai baya cinwa wa karga sai a ne fadana na atawa aya abun kasa ta bin sanin tawa
abun da an ka shuka ke girbewa
kai da dan adam sarkin mantawa
abun da an ka shuka ke girbewa
dan me ake zuman dashin da ga mai rabota ke shukawa daukaka abur yabo Allah ke yiwa iya abun ruko tsanin kawewa ya mahallakar mai ita ganewa dare da rayuwa aka fafa atawa dayan biyin gan babu kowa kowa haka haka baki na rayuwa bakin kamawa yoga munan munan nunnun fasawa kai kai to na shirye bai tuka gani dare yawa
yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202 205 2655 domin a bayyana ra'ayi 202 205 2655
gashi mun samu kira daga Katsina. Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam, barkan ku da kokari.
Yawwa, barka ka dai, wake magana daga Katsina.
So sunana Bashir Muhammad dan Inna Kadisau, karamar hukumar fasalin jihar Katsina.
To me ke tafa da kai?
To alhamdulillah, yau zan yi korafi ne dangane da matsala da muke fama da ita mu al'umma cikin garin Kadisau. Dangane da matsalar asibiti wanda al'umma idan ba su da lafiya a wannan asibiti namu na garin Kadisau, sai an dauki an kai su funtuwa ko a kai su dandimi sakamakon mu wannan demokradiyya dama akan gina ta ne domin al'umma su amfana da ita ta fannin ilimi, lafiya. To amma hakikanin gaskiya mu al'umma Kadisau kira da muke ga commissioner lafiya na jihar Katsina ya taimaka mana dauki a wannan gari namu na garin Kadisau domin a diba wannan asibiti a yi mana abin da al'umma za su amfana da shi. Wannan shine cin roman demokradiyya.
To mun gode kwarai da gaske. Har yanzu dai muna jihar Katsina. Assalamu alaikum.
Amma alaikum salam wa rahmatullah.
Duwa ke magana?
To sunana Usman Mukhtar dan Niger wanda yake kasuwan Bacci Kaduna.
To me ke tafi da kai Kaduna ba Katsina ba?
Eh ya Kaduna ne.
To muna jin ka.
To abin da yake tafi da ni ina kira ne ga dan majalisar mu ko kuma in ce difitan mu mai girma Mutarik Allah. Wato Mutarik Allah shine difitan mu wanda muka zaba a nan garin dan Malam da Iliya da Ali gari da sauran garuruwan da suke wannan kewayi. So kuma akwai alƙawari da suka yi mana na za su yi mana hanya da shi da shugaba Muhammadu Isuhu. Za su mana wata hanya wata taso daga kwarin dawa ta biyu riga garuruwan nan suka taso har dan Malam har shi garin su shi Mutarik Allah din.
To
har sai hade da dangoma. Kuma an share hanyar nan shekara biyu amma har yanzu ba labari kuma ga to ne teno su tana karewa to har yanzu ba mu labari mu mutanen wannan waje muna kira ga mai girma Mutarik Allah mu wanda yake minista ne ma na tsaro yanzu a kasar nan a kasar Niger ku dan Allah ku taimaka su yi mana wannan hanya ita ce muke bukata saboda gobe idan sun zo neman Qur'an mu da gudu za mu tashi mu ba su wannan Qur'an amma yanzu ba komai sun share wannan hanya ma an bar ta yanzu ba na magana ta gaba dai to shine muke
To mun gode kwarai yanzu kuma bari mu koma jihar Yobe assalamu alaikum
Amin wa alaikum assalam
Waki magana daga Yobe
Alhaji Isa Taylor ne kasuwar Gashwa Yobe State
To Alhaji Isa menene ra'ayinka
Ra'ayina a yau shine ina so ne mu yankin arewa maso gabashin Najeriya wannan abubuwa da suke faruwa yanzu ƴan uwa su taya mu da addu'a domin mu samu kwanciyar hankali
To
shine ra'ayina na yau.
To mun gode kwarai da
Alhaji Isa Taylor kasuwar Gashwa Yobe State.
To mun gode. Bari mu koma jihar Nasarawa. Wake magana daga Nasarawa?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Sunana Alhaji Haruna da Musankwar.
To Alhaji Haruna muna jin ka.
Karamar hukumar Wamba jihar Nasarawa.
To.
Mu roƙo da muke ciki da Allah maganar rikita rikitan Fulani da manoma don Allah muna kira da a zama lafiya.
To.
Don ga damina ya zo zaman lafiya ya fi zama ɗarfi.
To mun gode
Alhaji
Haruna. To har yanzu dai muna nan muna jiran wayoyinku lambar da za a kira ita ce alamar tarawa 1-2-2-2-5-5-6-5-5 kada a manta a saka alamar tarawa a farkon lambar kafin a kira. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum. Hajiya Hausa barka da dare.
Yawwa barka ka dai.
To sunana Murtala ina kiran ku daga garin Gasa Kaduna tarayyar Najeriya.
To muna jin ka Murtala me ke tafe da kai yau?
To abin da ke tafe da ni to Allah ya sa wannan magana na ga kai kullun gwamnatin mu na Kaduna kuma da commissioner lafiya.
To amin Allah.
Na asibiti ne to kuma gashi muna ji gwamnati yana cewa mata da kananan yara za a duba lafiyar su kusan kyauta inda na gani ba haka bane. Da fatan za su gyara in ba haka ba wata ran za mu fara kamo su na asibitocin nan muna faɗa duniya ta ji gwamnati ji domin na san shi yayi ne don ya gyara kuma ya taimaka wa al'ummar shi sai magana na biyu to gaskiya kamata a ce su hukumar kare haƙƙin ɗan adam ƙasar Burundin nan ya kamata su sa ido kenan tunda kin ga zasu kamar wani almunda ne kenan wajen gyaran kundin tsarin mulkin su ba sa so a gaya wa duniya da fatan za ku tashi lafiya
to mun gode Murtala Assalamu alaikum
barko ladi
Buwa ke magana?
Eh, Dan Juma ne daga Karamu kuma Jibiya Mallama Jibiya.
To, Dan Juma muna jin ka daga jihar Katsina kenan ko?
Eh, don Allah kamar ran Asabar ko Ladi a samu an ci kurashin su zo su bi hanyar nan ta Jibiya su ga abin da ake yi.
To, me yake yi?
Wallahi kurin mutane ake an sa da kyau da kyau don za ka samu bisa hanya ko da ne ka to za a shi kuɗin ka na cin hanci.
To Allah ya sa waɗanda ka faɗa domin su sun ji kuma za su zo su gani. Mun gode. To har yanzu dai muna sauraron kiranku. Lambar da za a kira ita ce alama tarawa 1-2-2-2-5-5. Za a iya kira a bayyana ra'ayi akan duk abin da ke ciwa mutum tuwa ƙwarya. Ga kira na mun samu daga jihar Plateau.
Ni ne Nuhu Usman Jinger ne.
To muna jin ka Malam Nuhu me ke tafi da kai?
Eh da Allah magana akan noma.
To
da gwamnatin tarayya ta ce za ta ba da tallafi.
To ko za ka dan rage wannan rediyon ka saboda muna jin abin da muke faɗa daga nan.
Okay to barin kashe.
Yawwa.
Yawwa nace maganar tallafin da suka ce za su bayar kuma ga damuna ta riga ta tsaya. To gwamnatin tarayya ya kamata a ce ta sauki matakin da za a ba manoma kayan aiki tun da wuri saboda kar su yi aiki ya zamanto sun yi samu sun yi asara. Suna kai mana alkawari ba cikawa.
To
saboda haka abin nan din da zan faɗa kenan domin gwamnatocin tun shekara uku suna ta mana magana cewa za su bada taki za su bada manoma menene to mu mun ga abin ya zo mu zama kamar ƙarya ne gashi kuma tenuwa nasu ya kusa karewa.
To
saboda haka muna kira ga gwamnati musamman na jihar Plateau don wayansu jihohin ana nan ana yi.
To mun gode bari mu koma jihar Katsina. Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Da Allah ka rage sautin rediyon ka. Muna jin maganar da muke.
To, muna magana ne da Alhaji Garba daga Dugoma Azu Sabuwa local government Katsina state.
To, muna jin ka miki tafi da kai.
Na yi kira ne daga da shugaban kasa dangane da abubuwan da ke damu mu a nan yankin nan mu. Kwanaki na ji mai girma kuma na faɗin cewa an samu zaman lafiya a Katsina.
To,
ita Sabuwa local government da Katsina da dandamalin local government ba cikin Katsina suke ba?
To
muna fama da matsalolin tsaro a nan yankin namu. To shi ne jima kuma yana cewa Katsina an samu zaman lafiya. To ina kira da mai girma gwamna da dandamalin local government da Sabuwa local government su waɗai ba mutanen Katsina ba ne?
To
ya yi kokari da Allah ya yi kokari ya yi bincike dangane da abubuwan da ke guda domin Allah al'amarin yana damun ba mu bacci ko da lokaci muna fama eh dai a zo a dauki wannan asara manyan kuɗi a kai su sako wajen su zo su kama wani kuma inda karan kwana suka yi shashan.
To mun gode ga kuma wani kira nan ya shigo mana. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Daga ina ake magana?
Daga Oligar Ondo.
To me wake magana kuma me ke tafi da kai?
Magana Ali Mai Leda Sabo Ore.
To muna jin ka.
Ni zai magana cikin siyasa ne. Ni ina kira ga tsohon mataimakin shugaban kasa Alhaji Atiku Abubakar. Da ya dage ya fito ta neman takara na shugaban kasar Najeriya. Domin insha Allah shi ne muka duka ɗan alama zai yi fidda mu daga cikin ɗangin da muka shiga a wannan ƙasa ta Najeriya.
To
shi ne da muke kira sauran ƴan takara irin su Lamido Malam Ibrahim Shekaru da su dawo su haɗa ne su haɓa shi baya domin ya cimma burin da ya sa a gaba.
To mun gode ƙwarai da gaske. Da fatan za kuma a ci gaba da kiran mu a duk lokacin da muka buɗe layukan wayar mu ana bayyana mana ra'ayi.
Daga Washington DC. Sashen Hausa na Murya Amurka ke gabatar muku labaran wasanni.
Gasar fasa'an Elitwan na ƙasar Jamhuriyar Kamaru kulam ɗin Katsina ta birnin Garwace har ila yau take kan farkon allon da maki 34. Kulam ɗin UMS ta garin Lum ita ce take da matsayi na biyu da maki 32. Sai kulam ɗin Fobo ita ce ta uku da maki 32 ita ma. Sai waɗanda suke jallayi ta 16 ita ce kulam ɗin Colombe da maki 15. Kulam ɗin Yaford ita ce ta 17 da maki 15. Ta 18 ita ce kulam ɗin Eagle da maki 10. Sai kuma Moyewaya ta anda ƙasar Jamhuriyar Kamaru take neman tantance ƴan wasan cikin gida na ƙasar domin sanya su a cikin babban kulam ɗin ƙasar na Indomitable Lions domin kasancewar a samu masu takale da na ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru. Wannan yasa Alhaji Zakari Sa'adu ya yi mana fashin baki kan al'amuran da suke faruwa a hukumar ƙwallon ƙafa ta ƙasa.
A yanzu abin sai ya gaya maka bayan da za a yi ba dauke wasu matasa na club din a nan wato Kamaru ba saboda a hada da wani suke nan suke wasa a waje domin wato gasar kofin nahiyar Afirka da shauransu kofin duniya dole ne a yi da matasa saboda zaka tarar da yawancin wato wanda suke na kasashen wajen nan wato shekaru ya nan haura bayan waɗannan kuma matasa ne kuma suna so su nuna wato suna takarwar gani da nuna ma duniya cewa su ma suna nan saboda su ma gobe a kira su a kasashen waje. Wannan haka ne yadda ka magana cewa gaskiya ni abin yana damuna da gaske saboda mu a lokacin da muke yara kungiyar wato wasan kwallon kafa ta Indomitable Lions zaka tarar da ƴan wasa 11 ko kuma ƴan wasa 16 jewuncin su a nan kasar Kamaru ne a lokacin da su Abigacho Filmarigayi su Kunde Emmanuel su nan da dama su Tato Stephen jewuncin su a kan kasar Kamaru ne Tourne de Douala Union de Douala Tourne de Yaoundé Union de Douala kanon dukkan su haɗe amma yanzu sai zama da cewa yau sama da shekaru 20 abin ya zama wani saboda me yasa saboda su kansu malaman ba su tsaya da gaskiya ba da ani kuma shugabannin wato shugaban kungiyar na masu tafiya da wasan kwallon kafa a Kamaru ba su tsaya da gaskiya ba ani ministan su kansu ma ministan wato na wasanni ba su tsaya da gaskiya ba
Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru
yanzu kuma ga sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka Akalla mutane 29 suka mutu da dama kuma sun jikkata bayan waɗansu tarwatsewar bama-bamai biyu a Kabul babban birnin ƙasar Afghanistan a ranar 30 ga watan Afrilu a cikin waɗanda suka mutu akwai ƴan jaridu da masu ɗaukar hoto su tara tashar Radio Free Europe da Radio Liberty ta rasa ma'aikata biyu Abdullah Hananze da Sabu Kakar An kuma kashe Muhammad Durami wanda zai fara aiki da su a watan Mayu. An bayyana cewa harin farko da aka kai wani dan kunar bakin wake ne akan babur. Na biyun ya faru ne minti 15 bayan jama'a sun taru a wurin waɗanda suka hada da manema labarai. Kungiyar ISIS ce ta dauka alhakin kai harin. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce Amurka ta yi Allah wadai da harin da ta bayyana a matsayin rashin hankali da kuma dabbanci harin da ya sanadiyar kisan mutane 29 ya kuma jikkata mutane da dama da suka hada da gwarzayen ƴan jarida a cewar sakataren muna mika sakon ta'aziyar mu ga ƴan uwa da iyalan waɗanda suka mutu da waɗanda suka jikkata kuma muna jimamin duk waɗanda suka rasa rayukansu sakataren Pompeo ya yaba da jarumta ƴan jarida da aka hallaka da kuma abokan aikin su da suka sadaukar da rayuwansu wajen tabbatar da samar da ingantaccen aikin jarida ba tare da tsangwamawa ba sakarwa kafofin sadarwa ko ta su gudanar da ayyukan su ba tare da tsangwamawa ba shine ginshikin demokaradiyya a cewar sakatare Pompeo ya kuma kara da cewa duk da wannan mummunan harin tubalin aikin jarida da aka kafa a Afghanistan zai daure a sakamakon waɗannan gwarzayen ƴan jaridar da suka rasa rayukansu waɗanda jajircewa da ƙarfin halin su ya taimaka wajen kafa tubalin gudanar da ayyukan jarida ba tare da tsangwamawa ba a Afghanistan sakataren harkokin wajen Amurka ya ce alƙawarin da al'ummar ƙasa da ƙasa suka dauka kan ƙasar Afghanistan da kuma samun zaman lafiya mai dorewa a Afghanistan za su raunana ba sakamakon wannan hare-haren Amurka tare da abokiyar kawancenta Afghanistan da kuma abokan kawancenta na ƙasa da ƙasa sun kudiri aniyar shawo kan kungiyar ISIS a Afghanistan da ta dauki alhakin harin muna tare da al'umma da kafofin watsa labarai da ke gudanar da ayyukan su ba tare da tsangwamawa ba da kuma gwamnatin Afghanistan Amurka tana marawa al'ummar Afghanistan baya domin cimma burin wanzar da zaman lafiya da tsaro da kuma demokaradiyya a ƙasar su. Wannan shine sharhin muryar Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
To madalla kafin mu kammala shirin namu ga labarai amma wannan karin a takaice. Kasar Burundi ta haramta wa gidajen yada labaran VOA da BBC watsa shirye-shiryensu a cikin kasar ta har na tsawon watanni 6-6 sati biyu kafin kasar ta yi zabe akan gyare-gyaren kundin tsarin mulki wanda ya hada da canza wa'adin mulkin shugaban kasa hukumar sadarwa ta kasar Burundi ce ta bayyana haramtawar a ranar Juma'a inda ta zargi muryar Amurka da BBC da karya dokokin watsa labarai da kuma nuna abin da ta kira halayen rashin mutunci
To madalla da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Safinatu Sodangi da sauran abokan aiki da suka taya ni gabatar da shirin ni Hafsat din mai sauraron ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC